بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركمو دتاكي هدوى أولا يمتي ترانر تلاتة يومنا شاء ترى قوتا شوال هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم shekara 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 2026. Mun hada farfajiyan wannan makaranta mai albarka ta Al-Faruq Islamic Academy domin ci gaba da daura a cikin littafin Ashrul Mujibatun Lin-Najati, abubuwa guda 10 da suke tabbatar ma mutum da tsira da kubuta daga azaban Allah a cikin rayuwarsa duniya da lahira. Allah ka datar da mu. Wannan shine darasinmu na 3, kuma muna karkashin al-mujibu thani ne, wato abu na 2 da ke tabbatar ma mutum da kubuta a duniya da lahiransa. Malamin ya masa ke da ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, wato biyayya ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Mun kuma shiga cikin gaba. Abu biyu da ya kamata mu tashi kafin mu tashi a gaban shine mu fahimci cewa yanda ake kadaita Allah da bauta, ba hada Allah da kowa a cikin bauta, to kamar haka ba a hada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kowa a cikin biyayya. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ga yanda za a yi, to duk musulmin kwarai ba shi da tunani na 2 akan ce wanya yi ko kar yayi, ko akan ce wanya saurari maganan wani wanda ba annabin Allah ba. Sannan sai abu na 2 shine maganan Imam Malik na jiya, Allah ya ji kansa da rahama, inda yake cewa man arada an-najata fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi, duk wanda ke neman tsira da kubuta a rayuwarsa ta duniya da lahira, to na hore shi da ya riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan ya kara cewa as-sunnatu safinatu Nuh, sunna ita ce jirgin annabi Nuhu, kamar jirgin annabi Nuhu take. Marrakibaha naja, duk wanda ya hau ya bi sunna sau da kafa to ya tsira. Wa man takhallafa anha gharib, duk wanda ya jinkirin barinta ko ya sani cewa ya nitse ya kuma halaka a cikin nitsewarsa. To duk cikin waɗannan bayanai ne ba mu gama gaban ba, har muka kai shafi na 17 za mu tashi kamar yadda muka faɗa. Wannan shine darasi na 3 daidai inda malam Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala yake cewa fa min mujibatin najati, daga cikin abin da ke tabbatar ma mutum da tsira a rayuwarsa, al-inayatu bi sunnati an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wa sallam, shine al-inaya, mutum ya bada cikakken kulawa a wurin magana, a wurin aiki, a wurin kuduri, a wurin mu'amala, a wurin kasuwanci, a wurin ibada, wanda shine mafi girma. Wani daga cikin magabata ya ga wani ya zo yin sallar raka'atul fajri, waɗannan raka'o'i guda 2 da ake yi idan alfijir ya fito, sai ya rinka yin 2 ya sallame, 2 ya sallame, 2 ya sallame. Amma asali raka'a nawa ne ake yi? 2 ne. Sai yake cewa da shi ya za ka yi raka'o'i fiye da 2 alhalin ka san ba haka ake yi ba, sai ce kana nufin Allah zai min azaba ne saboda na yi sallah? Kamar yadda 'yan maulidi suke cewa kana Allah zai mana azaba dan mun so annabi, sai ce a'a, Allah ba zai maka azaba ba saboda ka yi sallah, sai dai ina ji maka tsoron Allah zai iya maka azaba dan ka saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma tabbatacce ne a Qur'ani. Fadin Allah ta'ala falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim. Allah ta'ala ce su ji tsoro waɗanda suke saba ma umurnin Allah da manzansa cewa wata fitina za ta iya samun su ko ta azaba mai radadi. To nan da malaki al-inayatu kulawa bi ma'ana duk ibadan da zaki ki tabbatar samfarin ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wannan addinin ya ci ka bai bukatan kari. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sannan kulawa wurin furuci hatta magana sai da tauhidi ya koya mana inda zamu yi magana. Wani ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi insha Allah wa shi'ta. In Allah ya so ka so kun ga magana ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qul ma sha Allah wahda kace idan Allah ya so shi shi kadai a taj'alani lillahi nidda zaka sanya ni kishiya ne da Allah ba a yin haka kun ga maganar sa an daidaita ta to haka nan hatta asturanki da zaki sa ki fita bainar jama'a mu maza annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nari duk wanda ya sa wandan sa ya wuce idan sawu to ya sani abin da ya kasa da idan sawun ne yana gidi cikin wuta kun ji wannan hadisin to mata kuma ummu salama Allah ya kare da a gare ta tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya za mu saki hijabin mu yace ya kai idan sawun ku tace idan tankashifu a kadamana yace a kafsace ai kafafuwan mu za su rinka fita har sai da aka kai matakin da yace ko da hijabin ku ya ja kasa ya taba najasa kasan da ya taba a gaba tsarki ne na najasa amma yanzu me ke faruwa ya ka samu inqilabul mawazin juyewan ma'auni tufafin mazan ya koma na mata na matan ya koma na mene na maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma namijin da ke kama da mata kuma Allah ya tsine ma macen da ke kama da maza sai kaga namiji ya sha kitso ya sa kayan mata in ka ganki ta baya sai ka dauka masa za ka yi ma magana ga dan Daudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma dan Daudu albarka to al inaya ki bada kulawa wannan karatun gaba daya anan ne ya kare shi yasa ku ga na tsaya a wurin dole a kula ba a rike sunna da fakwasako ana rike sunna ne tamam yanda Bahaushe ke cewa ko sunna ko kafar katako to ki bada cikakken kulawa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai karanci waluzumu nahjihi alqawim kuma ki luzumci tsarin sa wanda yake daidaitacce duk tsarin da ba na annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai kun gashi karkataccen tsari ne shi yasa ku da kuke bin sunnan nan kuke kokari za ku ga masu saba muku cikin nadama da bakin ciki ake samu shiga mutum sai te nisa a rayuwar ki ji wayyo Allah da kike ke ba ki yin shi gode ma Allah ma kike in kika ji abin da take fada wanda kila wasu kuma a duniya gani suke ita ce wanda tafi kowa ma jin dadin rayuwa kuma abin ba haka bane natsuwa yana cikin bin Allah ake samun shi wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika Allah mai tsarki da daukaka ya fada yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya ku wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da abun koyi mai kyau a cikin rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi amma fa ba wanda zai dace da wannan face liman kana yarjullah ga wanda yake fatan samun rahaman Allah wal yawmal akhir da kuma fatan samun tsira a ranar gobe kiyama wa zakara Allah kaseera kuma ya ambaci Allah da yawa wa qala Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah wanda yake tsarki da daukaka sun tabbata a gare shi kara cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi kun ga ayan da na kawo dazu su ji tsoro ko su kiyayi waɗanda suke sabawa ga barin umarnin Allah da manzansa an tusibahum fitna da cewa lallai a rayuwa sai wata fitina ta same su kuma mafi girman fitina ita ce fitinan addini saboda duk jarabawan da mutum ya samu in bata shafi addininsa ba sunanta labari wata rana zai tsira amma in fitina ta zo a cikin addini to wannan ne musibar da kuma ba a fita shi yasa muka ji daga cikin jawami'ud du'a gamammun addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yakan rinka cewa wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah in zaka jarabe mu kakka jarabe mu a cikin addinin mu to kun gana an ce an tusibahu fitna fi fitina mai bid'a fitinan addini za ta shafe shi. Daga cikin girman fitinan bid'a ita ce wanda ke bid'a gani yake shine shidar ya kai ne batacce, kaga ba tunanin randa zai tuba. Amma inda mai shan giya ne ya sa abin da yake bai da kyau, ba zai ma iya yi gaban jama'a ko gaban su da kanshi ba ko a unguwarsu, sai ya je ya ɓoye can wata unguwa da ba a san shi ba ya ta tumɓele, kuma ya san cewa laifi yake, in bai tuba ba Allah zai iya masa azaba. To wannan kaga ya fi sauƙi akan wanda ke ganin ma shi ke kan gaskiya. Aw yusibakum azabun alim, ko kuma Allah ya musu jinkiri sai ran alƙiyama wata musiba mai raɗaɗi ta safe su. Allah ka tsare mu. Malam ce wal ayatu fi hadha al ma'na kathira, ayoyin da suka zo suna magana akan saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da illolinsa suna da yawa. Qala ibn al qayyim, ibn al qayyim Allah ya masa rahama ya ce wal maqsud, abinda dai ake nufi ake so ka gane in summary a takaice shine أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة. أن تبت بحسب ورودا متابعة الرسول يندكك بمن منظر الله صلى الله عليه وسلم سودك أفا ورودا يندكك بيئة سنة تكون العزة ورودا يندكك بوايا الدنيا دلاخرة ورودا يندكك زمن نغني نمبري حول مك يا دشينا والكفاية kuma gwargwadon da zaki samu wadatarwa a rayuwanki. Yanzu dan Allah in za a tara duniyar nan da abin da ke ciki a baki, zaki so a ce kina abin da wancan karuwar take yi, zaki ji cewan ina gara ki mutu ko da wannan kazantacciyar rayuwa. To kin ga kifaya, kin ji kin wadatu da abin da Allah ya baki na imani, kin gamsu da baiwar da Allah ya yi miki na mutunci. To gwargwadon rukunka da suna gwargwadon da zaka samu waɗannan. Sannan sai malam ya ce wan nusra, kuma gurgudan yanda Allah zai taimake ka. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin, ko innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah zai taimake ki ki samu nasara, in makiya sun ta san miki shi zai tsaya miki, amma fa kina riko da sunnan da ya kamata. Sai ce kama annabi hasabi mutaba'atihi takunu al-hidayah, kamar yanda har wa yau gurgudan yanda kike biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takunul hidayah, kaman haka nan shiriyar ki zata zama. Duk wanda ta fice a cikin sunna to ta fice a cikin alkhairi mai yawa. Wal falah da tsira, al falah mun sha fada shine mutun ya samu abin da ranshi ke tsananin so, kuma da abu ya kubuta daga abin da ranshi ke tsananin jin tsoro. Mumini ko ba abin da yafi so kaman aljanna da yardan Allah, ba abin da yafi ki kaman fushin Allah da azabansa. To al-falah yana daukan rabauta da aljanna da kubuta daga wuta, shi yasa yace wan najatu da tsira a nan gidan duniya da lahira. Allah ka sa muna da rabo. Fallahu subhanahu wa ta'ala allaqa sa'adatad darain bi mutaba'atihi, domin ku sani Allah subhanahu wa ta'ala allaqa ya rataya sa'adatad darain, cin nasara mutum a gidan duniya da lahira, yana cin nasara ne a duniya da lahira bi mutaba'atihi, gurgudan yanda kika bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, gurgudin da zaki ci nasara. Waja'ala shaqawata ad-darain, kuma Allah ya sanya tadewa da mutun zai yi a duniya da lahira sune ad-darain, gidaje biyu. Fi mukhalafatihi, yana faruwa ne gurgudan saba ma Allah da manzansa. Fali atba'ihi, dan haka gurgudan yanda mutun ke bin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-huda, gurgudin da zai samu shiriya wal amnu, da aminci daga azaban Allah da fushinsa. Wal falah, da rabauta mun faɗi rabauta. Wal izza, da buwaya shi ma mun faɗa. Wal kifayatu wan nusra, da mun fassara su. Wal wilayatu, kuma gurgudan yanda za ka ga Allah ya san ya jibinci al'amuranka, gurgudan yanda ka jibinci sunna, gurgudan yanda za a jibinci naka al'amuran Allah ya soka. Wat ta'ayid, da ƙarfafawa na ce maka, idan kana bin sunna to wata fitinar ma sai Allah ya fidda kai, sai ka gane ba dabaran kai fidda kai. An fahimci wannan? Waqibul aishi, kuma gurgudan biyayyanka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi gurgudan yanda zaka samu dadin rayuwa fi duniya anan duniya wal akhirah da lahira. Shi yasa muke so mu yi ta karatun nan har mu mutu muna yi. Haka za mu ta yi bi idnillahi ta'ala, mun dora dan bake nan in Allah ya yarda har rayi halinsa, haka za mu tafi. Saboda rayuwa a cikin ayoyi da hadisi shine rayuwa, ba inda za mu samu rayuwa mai dadi kamar mu rinka rayuwa a cikin ilimin addini. Fatan mu Allah ya amsa mana kuma ya bamu tsarkin zuciya. Wali mukhalifihi, kuma gurgudan wanda suka saba mishi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su kuma suna da azillatu kaskanci wasagar da karanta da kankanta di yanda mutum ke da girma akwai zunubin da in yayi sai ka gane kai ashe dai wannan tsufa yayi gardama ko ba haka bane di yanda mutum ke da wani cika da abin nan da an ce kaza ko yayi kaza shikenan sai ka ga kowa ya watsa ya bar shi inda yana da mutunci wal khawf wad dalal gargwadon da mutum ke saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam gargwadon da Allah zai ta sanya ma mutum tsoro da kuma aukawa bata a nan duniya wal khizlan da tabewa wal shaqawa shi ma duk tabewa ne wal shaqau duka tabewa ne fi dunya wal akhirah anan gidan duniya da lahira mala yace amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadiyir rasul amma kun ga mutumin da ya kuskure ayyukansa suka kasance ba a bisa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa innahu yakunu ba'idan 'anil najati irin wannan mutum zai zamto nesa yake da shari'a wa amaluhu ayyukansa kuwa amira akwai littafi da Allah aban daya a ba qurratu ayn ga yata nan ta zo min hutun kwana daya saboda majalis maman suna tambayan su su rubuta duk abin da suka ji a majalis wala hada kitabu barakallahu fik khudh bi yaminik khudhi bi yaminik malam yace fa innahu yakunu ba'idan 'anil najati duk wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan shari'ar da ba ta saba to zai zama yana nesa daga tsira wa amaluhu duk ayyukansa ko mardudun za a mayar masa Allah ba zai karba ba kamar yadda zai kawo hadisi a gaba kada فالاعمال المقبوله domin mun san cewa ayyukan da Allah yake karba allati yanju amiluha irin ayyukan da ma'abocinta yake tsira yawmal qiyamati a ranar alqiyama irin ayyukan da in ba waye zai tsira ran alqiyama hiya almuwafaqatu li hadiyin nabiyil karim sune ayyukan da suka dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da bai dace da shari'arsa ba Allah baya karban sa ran alqiyama kama kala to ga hadisin nan kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim hadisi da 1718 yace man dukkan mutumin da shine ma'anan man mace ko namiji amila amalan yaje ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna babu stamp din mu babu umurnin mu a cikin aikin ba mu muka koyar da shi ba fa huwa raddun ya sani an mayar mai da aikin shi sai dai je wurin wani Allah ya karba sakamako ba ku wanda ya sai baka sakamako in ba Allah ba malace fa man talaba najata ya ku yan uwa lalle duk wanda ya nemi tsira yake neman tsira fa alaihi to ya zama wajibi akan shi an yalzama gharzahu da ya lizumci da san shi shukan shi ita tsiran ana mata da shi da shukar da ke toho amura a ci moriyarta wa an yatamassaka bi nahjihi kuma yiruku da hanyar da ake bi a tsira wa an yatamassaka yiruku bi nahjihi da hanyar tsiran wa an yahdara kuma ya kiyayi ya ji tsoron min al-ibtida'i auka wa bid'a kirkira a cikin addini in an ce bid'a shine kirkira a cikin addini ku kiyaye simple definition din bid'a kirkira a cikin addini kirkira a cikin rayuwa ba bid'a bane an kirkiro mana wayan hannu wanda kakanninmu ba su santa ba amma mu yanzu ga ta an kirkiro madalla da wannan kirkira a rayuwa ba addini ba ana shan fanka aka fara AC kirkira a cikin rayuwa amma kirkira a cikin addini laifi ne saboda annabi ya riga ya zo da dukkan alkhairi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbansa sun gama koyar da shi to mutun ya nisanci kirkira fi dini a cikin addini kun gani ko wa tabdili sunnati khataman mursalin kuma mutun ya kiyayi canza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikamakin manzanni ga abin da yake na azkarus sabahi wal masa karki je ki dauko wani wazifar da ba ta saba wanda yayi da yamma ki ya wadatar da ki wanda yayi da safi ki ya wadatar da ki abin da ya fada Allah shiga kasuwa ya wadatar da ki in zaki shiga ban daki ya wadatar da ki in zaki sa sabon kaya ya wadatar da ki in an yi ruwan sama ya wadatar da ki duk ya fada karki je sai kin dauko na wani nashi ya ishe mu kowa ma ya rike nashi shine namu wali hada wannan ne kuma ya sanya kanan min nufhin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi yana daga cikin nasihohin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi ma al'ummarsa idza khataba idan ya tashi yin hudba yakan musu nasiha hazzarahum akan ji ya gargadi wannan al'umma ya tsoratar da ita min albid'i daga aikata bid'a wa haddahum kuma zaka ji yana kwadaitar da al'umma ala tamassuti akan lallai su riqu bi sunnatihi da shari'ansa shari'ansa sunnansa a magananta a aikinsa ibad a komai yaqulu lahum zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya tashi zai magana da wannan al'umma tashi yakan rinka cewa da su fa inna khayral hadisi kitabullah Allahu akbar lallai ku sani mafi alkhairin duk wata magana da za a faɗa muku shine maganar da littafin Allah ya faɗa ay wala yunabbi'uka mithlu khabir duk wanda zai magana bai kai Allah sanin abin da za a faɗi ba Allah mun gode maka da ni'imar musulunci da sunna wa khairul huda sannan mafi alkhairin shari'a shine huda muhammadin ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammadin aisha yabo mu ma mun yabe shi mun ce allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa sharrul umur mafi sharrin al'amura da dan adam zai cusa kansa a ciki kuwa muhdathatuha sune abubuwan da kake ganin annabi nashi bai ishe ka ba sai ka kirkiro naka ka kara a ce maka wannan fa yace a zikiri ne fa to ga na annabi ya zami da nashi in mun dauki naka shi kuma mu kai nashi ina Imam Malik da muka karanta maganar shi a baya shi yake cewa ba yanda za a yi a iya yin wata bid'a sai an kashe wata sunna kuma gaskiya ne duk lokacin da kuga an kawo wani abu na bid'a to in kuka kalla in kuka yi karatu za ku ga a wannan lokaci a ko ta sunna da ita aka tankwabe aka dora bid'a a wurin da za a cire ta shari'ar annabin Allah zai fito to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bid'atin dalala ku sani kuma dukkan wani kirkira a cikin addini yan uwa bata ne Allah ka tsare mu da bata duniya da lahira wa akhbara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa anna man iltazama sunnatahu cewa duk wanda ya luzumci sunnansa dare da rana da dadi ba dadi da sauki da wahala kadan ko mai yawa babba ko karaman sunna inda kika rike ta kamar to fa innahu sayaridu ala haudihi ash-sharif lalle zaka zo ka wuce ta wurin tafkinsa kuma zaka sha ruwan tafkin ranar alkiyama wannan tafkin ash-sharif mai daraja menene darajar sa shine duk wanda ya sha daga tafkin ba zai ƙara jin kishi ba har abada ko ka wuce ka je aljanna sai dai ka sha ruwa dan sha'awa haka ya faɗa yace duk wanda ya sha la yazma'u ba'dahu abada aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sha ba zai ƙara jin kishi ba har abada sannan yace abyadu min al-laban in ka kalle shi ido hasken shi ya fi nono haske wa ahla min al-asal in ka sa a bakinka ya fi zuma dadin dandano in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa musha yace to duk wanda ya luzumci sunnansa zai zo ya wuce ta tafkinsa mai daraja shine wanda wasu malamai suka fassara da inna a'tainakal kawthar wa yashrabu minhu sannan kuma zai sha daga wannan tafkin wa amma man baddala sunnatahu amma kun ga wanda ya musanya shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani abin da ba nashi ba wa ta'aba anha ya canza ta da bid'a wa ta'aza anha bil bid'a ya canza ta da bid'a fa innahu to irin waɗannan mutanen sayuzadu za a rinka koro su ana kora su wa yub'adu min haudihi kuma ana nisanta su daga wannan tafkin nasa wanda su mu'mine da suka lazumci sunna la su sha daga gare shi wa yuqalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan za a ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai waɗannan da kaga mun kore su mun nisanta su da tafkin innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san me suka faras bane a bayanka kun ga ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba an gane ko fa aqulu shi fa da kanshi yake faɗan maganar nan ba wani kirkira ya faɗa mishi ba yanzu dai wasu masu bin bid'a sai su rinka cewa an ce annabi san gai ba an tawaye darajar to ga shi da kanshi yake faɗa to ya gani duk inda zamu nemo bayani ba mu da bayanin da yafi nashi kuma shi ya faɗi wannan sai mu kyala nashi mai imani da naka ai ba zai yiwu ba kuma ka ce kana wa yafi gaskiyar san annabi sallallahu alaihi wa sallam tsakanin wanda ya bi umarninsa da wanda ya kirkire magana ya jingina masa wanda ya bi umarninsa ko shakka babu to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa aqulu sai rinka cewa suhqan ma'anar suhqan shine bu'dan anisanta ku kuyi min nesa da su kar ma su zo nan balle su sha liman ghayyara ba'di ku nisanta ni da wanda ya canza addini bayan ni bana nan ni annabi sallallahu alaihi wasallam to kun tuna wannan hadisin mun karanta a cikin sifatul wudu littafin da muka karanta na sufar alulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila ma dai kila karshen dauran nan zamu zo mu yi alulan practically ko mi practical dinta da ma karatun muka yi theory din mun yi wankan gawa mun yi theory sa to ina ga zamu yi alulan ita ma practically ya zanto cikon wancan karatun da muka gama a cikin darasi 26 ko da 7 ko to hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ran alkiyama zai gane al'ummar sa ne ta haske guda biyar wur gaban su na alula shine mene kafafuwa biyu da hannuwa biyu da fuskan su da kai duka gaba ɗaya ne ran alkiyama yace duk al'umma ta zanga waɗannan gaban guda biyar suna haske ni kuma ana fatarakum hal ala alhawdi ni zan riga ku zuwa inda tafkin yake ku za ku taho ne su Umar Shehu Zariya bayan ni na isa alhamdulillah gare da ku ce Allah ya amince kun kyauta mu in Allah da tare da ku zamu ji amma ku yi min alfarma in fara shiga yawa saboda ana bi ku shan wahala in na shiga sai ku taho ranan kuma duk wanda ta dauko littafi ta ce ban gane karatun nan ba in ana mari zan mare ki a aljanna saboda an gama wahala saura hutu to manzo Allah su Allah ta mu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni zan riga ku isa in kuka taho zan rinka kiran mutanen al'umma ta suna sha suna wucewa maidanul mahshar filin da za'a tashi alkiyama hisabi yace sai in ga wasu sun taho amma mala'iku na ture suna hana su yace zan yi haka da hannuna kun ga haka yana nunawa ko ba kai magana ba kai haka me kake nufi ku zo nan ko dan kasuwa ne daga nesa ka ga ina ma haka ma'ana akwai kayan siyarwa ka zo ka siya yana cewa ku zo idan aka zo ne sai a kora su sai a ce sun canza addini sun koma bid'a sai ya juya hannun haka sai ya ce da mutum ya haka me yake ne tafka ban wuri ko malam bahaushe haka yake ne fasuhan sai ce nisa nisa su tafi ba ni ba su ba su ba ni Allah ka shiryar da wanda suke cikin bid'a wannan hadisi da kuma ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da 6584 malai ce wali hada wannan ne ya sanya wajaba ala kulli nasih li nafsihi ya zama wajibi akan duk wanda ke makansa nasiha kun san nasiha kai ake fara yi man ko to muridin duk wanda yake nufin linajati ha yana so ya ga kansa ya tsira duk wanda ke so ya gaya makansa gaskiya ya ga ya tsira to in har gaskiya kake nema ya zama wajibi akan ka an yattanibal ahwa mutun ya nisanci duk wani abu na san rai wal bid'i da abubuwan da suke kirkira ne a cikin addini wa an yalzama sunna ya koma ya lizumci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi jami'i umurihi a cikin dukkan al'amuransa ala ma fahimahu sahaba akan bisa abinda sahabbai suka fahimta al-abrar wanda suke mutanen kirki masu nagarta me yasa yace akan abinda sahabbai suka fahimta saboda su ne wanda suka fi kowa daidai in ma sun yi kuskure to kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya gyara kuskuren su kuma ya gaya musu Allah ya yarda da su shi yasa aka ce abu bisa tsarin su fa an abdullah bin amru an karbo daga abdullah dan amru radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne qala abdullah bin amru yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce inna bani isra'il lallai bani isra'ila duba an ba matsala ku lallai bani isra'ila tafarraqat sun karkasu sun kasu 72 milla kashi 72 milla na addini ko tafarki ko kungiya sun karkasu kashi 72 wa taftariqu ummati ku ji wani tashin hankali ni kuwa al'umma ta za ta rarraba ala 73 milla har zuwa kashi 73 kulluhum finnar dukkaninsu suna aikata aikin da ya cancantar da su su shiga wutan jahannama ran alkiyama illa millatan wahida in banda wanda suke kan tafarki guda daya a daga cikin su qalu sai hankalin sahabbai ya tashi suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man hiya ya rasul Allah wace ce wannan tafarkin wace ce mai tsiran saboda mukama ta ni watsi da sauran qala sai ya ce ma ana alaihi, su ne duk wanda kuka ga suna rayuwa irin abinda nake kansa a yau, wa ashabi da abinda sahabbai na suke kai. Da haka duk wanda yazo ko malamin sunna ne saba masa sahabi, aje masa aikin sa, zan yi mu dauke na sahabi. Haka ne ko ba haka ba? Sai dan ba mu fahimci cewa sahabin ya saba ma ba, ballantana a ce kuma ya saba ma annabin Allah, ballantana ko malamin ma da ba na sunna ba malamin bid'a, ai wannan ma shine kabudal mashriqain. والسبيل لتحقيق هذا الالتباء ان هو اقرشه hanyar da zaki biki tabbatar da cikakkiyar dayanki da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wal istihad, shine ki tashi ki ta kokari ba aikin rana daya bane, shine tsananta kokari fi tahsil al ilmi shar'i, wurin kiga kin samu ilimin addini al mabni ala al kitab wa sunna, irin ilimin da aka gina shi ala al kitab wa sunna, a bisa al-Qur'ani da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ke nuna karatu ana yin shi ne a wurin malamin sunna. Hatta ya'budu al-muslimu, ta yanda har mutum musulmi zai samu dama ya bauta ma rabbahu ubangijinsa, ala basiratin, a bisa ilimi, al-basira anan bi ma'ana al-ilm, mutum ya bauta ma Allah a faɗake, ido buɗe ba ido rufe ba, akan ilimi. Wa ala wafi hadi nabiyina al-amin sallallahu alaihi wa sallam, kuma mutum ya samu ya bauta ma Allah a bisa shari'ar annabin mu amintaccen tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Sai ma da ya rufe wannan gaba da baiti yake cewa fabil ilmi najatu min al-mahazi wa bil jahli al-mudallat war-ragamu huwa al-hadi ad-dalilu ila al-ma'ali wa misbahun yudhi'u bihi adh-dhalamu فذاك عن الرسول اتى عليه من الله التحية والسلام. مالن يتي فبالعلم نجاة من المخازي, ان هو ده علمي ne ake ni ake samun kubuta daga tuzarci, in kina so ki kubuta daga tuzarci to ki tashi ki ilimin addini. وبالجهل المذله والرغام, a cikin jahilci ne kuma ake samun kaskanci da walakanta, da walakantarwa, shi jahilci yana kaskantar da mutum ya walakantar da shi, in mutum ya samu ilimi zai kubuta daga tozarci, amma in yadda jahilci ya shiga gaba a rayuwarsa to zai kaskanta kuma zai walakanta. Huwal hadi dalilu, shi fa ilimi shi ne mai shirya taswa, ad-dalilu ma duhun jagora, ila al-ma'ali, zuwa ga duk wani abu na daukaka. Ai Allah ya ce wallazina utul ilma darajatin, duk wanda aka ba su ilimi Allah yana daga darajarsu. Wa masabihun, hakanan wa misbahun, hakanan ilimi shine fitilla, yudhi'u bihi adh-dhalamu, wato wanda ake haskawa da shi a cikin duhu, da abu ya rike ce kana haskawa sai kaga kawai mutane hayaniya suke, amma ga inda Allah ya ce abi kai sai ka bi, in ka bi sannan sai ka kira su ka fara tsira. كذاك عن الرسول اتى عليه, ما له شيء حديث يازو akansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wadannan abubuwan da muka fada game da ilimi, hadisi sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace manzo Allah din nan min Allah tahiyatu wassalamu, gaisuwa da aminci daga Allah tabbata a gare shi, ma'ana sallallahu alaihi wa sallam. Al-mujibu thalith, yan uwa, abu na uku da yake tabbatarwa mutun da tsira da kubuta, mun riga mun ji mafiya tsadan wanda biyun nan da muka gama su suke haifar da duk sauran da zamu ji guda takwas din, shine khashiyatullahi azza wa jalla wa taqwahu. Idan kina so ki tsira to duk abinda za a yi ki kankantar da kai ki bi Allah, koda duniya za su zage ki, koda duniya za su hana ki, bi inda Allah yake so, toshe kunnuwanki yi ta tafiya, in kika saurare su za su tsaye da ki. Wa taqwahu, da kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ku kalli wani abu, zai yi mutum ya samu tsoron Allah bai san Allah ba, zai yi mutum ya samu tsoron Allah bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, baya yiwuwa. To shi yasa anan da yace tsoron Allah da kuma kiyaye dokokinsa. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya fada, kun ga magana ta kure, Allah da kansa yayi magana. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuti illaha, kuma duk wanda ya biyayya ga Allah sau da kafa, wa rasulahu da manzansa, wa yakhsha Allah, kuma yaji tsoron Allah, wa yattaqi, kuma ya kiyaye dokokin Allah, to fa ulaika, ku sani irin waɗannan mutane maza ne ko mata, humul faizun, su ne masu rabauta a nan duniya, su ne masu rabauta a ranar alkiyama. فذكر الله في هذه الآية إذا فكرت لأن آية كود مكرن تحت سورة النور آية عام صندبيو أتكنت سي الله سبحانه وتعالى أنبت أمورا وسأل أمرا لا يحصل الفوز وانت بايا يوام تنية أمر بوتا ولا النجاة بل انتناء تياز إيرا ولا الفلاح بل ليس عمش النصر إلا بها سياتتر وأن أبوه عند آية ننتظر وهي سونك وأبو عند آية تأنبتاك مرحكا نفر كنسو فاعة الله عز وجل كذي الله سودك أفا كنتي كسكورة كنا أونا تي وانزان وحالا بذلك وحالا بإنكين جاء الجنة ذاك من تأنا وحالا هم فهمتا؟ wanda yafi kowa wahala addini shine wanda aka sa makami aka kashe shi a duniya domin addinin Allah kowa ko wanda yafi shan wahala to Allah ta'ala zai ce a dauke shi a yawo da shi a saman aljanna a dawo mai da shi filin kiyama yawo za a yi da shi ko a tsotsana shi tsotsanawa dai a dawo da shi sai Allah ya ce ku tambaye shi ya taba shan wahala a duniya saboda addini na zai ce ina rantsuwa da girman Allah ban taba shan wahala ba wallahi ban wahala ba Allah ma'ana a taimaka a maida ni kun fahimci wannan magana to biyayya ga Allah sai fa an yi hakuri shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaji Allah yana tabasha hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kama sabara ulul azmi wasbir inna Allaha ma'as sabirin to sai an yi da gaske ba tauki gare shi ba wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattiba'i sunnatihi ta hanyar tsantsanta biyayya ga sunnansa wa qad taqaddama wannan kan mu shine bayanin da ya gabata mun gama shi ba da jimawa ba wal amanul akharani huma amincin da mutum zai samu guda biyu kuwa sune khashiyatullahi na farko wal amranil akharani al amra guda biyu kuwa da suke saura da mutum zai samu suka zo a cikin ayan huma sune khashiyatullah mutum zai samu tsoron Allah wa taqwahu da kiyaye dokokinsa fa amma khashiyatullahi kun ga abin da ya shafi jin tsoron Allah fa innaha tu'tabaru asasan ita ne ake la'akari da ita a matsayin tushe aziman mai girma lin najati nasira yawmal qiyamati a ranar alqiyama fa qad wasafa Allahu ahlan najati wal iman haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala siffanta ma'abuta tsira da imani bi annahum da cewa man khashiya rabbahu min khashiyati rabbihim mushfiqun zaka tarda inda mutun na da imani in an zo abin da ya tafi tsoratarwa na Allah zaka tarda da shi saboda tsananin tsoron Allah mushfiquna suna makarkata zuciyar suna raurawa ko idanuwan suna zubar da hawaye ko kuma suna ta samun karaya na zuci idan an ambaci Allah a wurin da yake tsoratarwa wa safahum biqaulihi kuma Allah ta'ala siffanta irin waɗannan mu'minai da fadin sa da yace innamal mu'minuna sanudai kadai waɗanda ake ce da su mu'minai alladhina sune waɗanda idza dhukira Allah idza aka ambaci Allah bi ma'ana aka ambaci ayoyin sa na azaba da ranar lahira wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa su cika da tsoro wadalika wannan ko ya faru ne anna khashyatallahi saboda tsoron Allah tasuqul insan tana gargada mutum ma'ana tana jan mutum as-sa'iq ba shine direba ba tasuqul insan tana jan mutum ne ta kai shi ila tarkil qaba'ihi ya ga ya bar duk wani abu mara kyau duk wani abu mara kyau kana da tsoron Allah zaka ga da kanka ka bar shi za ku fahimci wannan asalin fahimta idan kun kalli rayuwar magabata musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai akwai police station akwai prison me yasa babu saboda tsoron su da ubangijin su sun fi tsoron Allah fiye da kai dan adam kuma abinda Allah yake ayi shi suke yi shi yasa ba za ka ga sun yi laifin da sai an tozarta su ba ina fata an fahimci wannan wa fi'li ta'at kuma tsoron Allah yana jan mutum zuwa ga aikata biyayya ga Allah wal ikbali ala al ibadat kuma kaga ka fuskanci ibadu ana ganin oh wancan akwai kokarin bautan Allah ke kuma kina ganin baki fa ma fara ba tsoron Allah ne yasa a rai kike jin haka ba wai dan baki ake alkhairin bane shi dadin imani kenan sai ka tara aiki mai yawa na kwarai baka ma san kai ba wanda ko bai da imani sai ya rinka ganin kadan zai amma ya ce to ai dama muna yi kuma Allah zai kai mu aljanna to ka fada mu ko mai sani ce ba haka bane dan Allah ya ce yana yin rahama amma dai abinda muka sani Allah ya ce ayi aiki kuma kai ma muna ma nasiha kai aiki ka kyale shirme wali hada yaqulu al-hasan al-basri wannan yasa Al-Hasan al-Basri tabi'i ne da muka sani mai daraja ko Allah ya masa rahama yake cewa al-mu'min kun ga shi mu'mini fa jama'a ihsanan wa shafaqatan ya hada kyawun aiki da kuma tsoron ya zanto Allah bai karbi aikin ba duk mu'minin duniya in ka kalli aikin shi zaka ga aikin yana da kyau in ka kalli zuciyar shi zaka ga tana jin tsoron kada ya zanto Allah bai karbi aikin ba yace haka mu'mini yake wal munafiqu shi ko munafiki jama'a isa'atan a lokacin da yake mummunan aiki wa amnan kuma lokacin yake gani yana da aminci yace an ce musulmi bai dawama a wuta in Allah ya sa mu a wuta aljanna ya za ku yi ba yanda za ni amma muna ji ma tsoron ana fa shiga wutan nan kuma Allah ya ce za a cika ta da mutane da aljanu saboda haka karka yaudari da wannan fadin da kake fada gaskiya ne mun yi imani da shi ko muna fatan mu ma Allah ya yi mana thumma tala al-hasan sannati al-hasan al-basri Allah ya masa rahama ya karanta wannan aya da Allah ta'ala ke cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lallai su mu'minai su ne waɗanda zaka gansu dangane da tsoron ubangijin su asalin suna makyarkyata saboda tsoron Allah malam yace wa khashyatullahi subhanahu wa ta'ala kun ga tsoron Allah mai girma da daukaka innama tatahaqqaqu tana tabbatuwa ne tana samuwa ne bi ma'rifati asma'illahi al-husna a lokacin da mutum ya san sunayen Allah mafiya kyawu kowane ɗaya daga cikin sunayen Allah mafiya kyawu in kika san shi kika yi imani da shi zai sa miki tsoron Allah kawai ki dauki as-sami' duk abin da zaki Allah yana jin ki karki kuskura ki faɗi sai abin da kin san in yaji zai yadda da ke idan kika dauki wannan shi zai hana ki zuwa wurin da ba na ƙwarai ba shi zai sa ki kwaɗayin zuwa wurin alkhairi shi zai sa ki lizumci biyayya ki nisanci sabo as-sami' kadai kawai kika dauka as-sam'u cewa Allah yana ji ko al-basir shi yana gani ko ki dauka duk abin da kike yi ba ma ki daukan ba hakan ne ki kara imani akan cewa hakan ne to idan mutun ya samu sanin sunayen Allah mafiya kyawu wasu fatihi al-ula da sifofin sa madaukaka ya saukar da ruwan sama ya bayar da iska ya fitar da tsirrai ana zaune da a ce ku taho jana'iza wani ya mutu kuma ba wanda ya sai da wadda wannan na cikin rayuwa gagawan kwance ki magana ba ta yi ta amsa ba waye wannan aikin shine Allah yuhyi wa yumit ya kashe kuma ya raya ba wanda ya sai tambaye shi dalili to in kin san wannan dole ki saurara mishi wa ta'ammul sannan ki zurfafa tunani irin tunanin da sayyidina Usman yayi a farkon littafin nan kun tuna shi ki zurfafa tunani fi ayatin lahil kauniyya a cikin ayoyin Allah wanda kike iya gani kalli saman nan ba abin da ya tokare ta wai yau zanubin nan da muke da Allah zai fushi ya ce sama ta sako kasa ya zamu kare ni kun fahimci magana wa shar'iyya da kuma ayoyin sa na shari'a kiga inda Allah ya ce a raba kaza a ba wani hukuncin kaza kar wani zalunci kaza idan kika kalla sai kiga abun ya burge ki ya baki sha'awa kiga duk wanda yasa dokokin nan kai lalle ya cancanci abin shi saboda an tsara abun kuma ya tsaro fa kullama kana al-abdu a'zamu ma'rifatan billahi kulke wannan duk lokacin da bawa ya zanto yana da girman sanin Allah ya san Allah da yawa kana a'zama khashyatan lahu to zai zanto yana da tsoron Allah mai yawa zai zanto yana girmama Allah da jin tsoron sa kama qala ta'ala kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya faɗa cikin suratul fatir aya ta 28 tace innama sanu dai kadai yakhsha Allah wa inda suke jin tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayin sa al-ulama sune wanda suka san Allah suka yi aiki da abinda Allah kuma yace zai sanar da su amma taqwa Allah kun ga abin da ya shafi tsoron Allah kuwa fa hiya jima'u kulli khairin lil abdi ita ne matattaran duk wani alkhairi ga bawa idan ka ji tsoron Allah to Allah ya ma alƙawarin alkhairai ba alkhairi ɗaya ba alkhairai mun yi tafsirin suratul tahrim ko suratul talaq da ku ana mun karanta fadin Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah yake a dokokinsa Allah zai bashi mafita daga dukkan kunci da tsanani to bayan nan in wannan kadai aka yi miki an gama miki alkhairi da arziki amma sai ya kara ce wa yarzuqhu kuma zai azurta shi min haythu la yahtasib ta inda baya tsammani kun ga tsoron Allah shi abu ɗaya yayi shine tsoron Allah amma aka bashi mafita kuma aka azurta shi kaga arziki kan arziki ta duniya da ta lahira اللهم اجعلنا من المتقين وارزقنا من حيث لا نحتسب wannan addu'a ta ne da nake yawan yi a Ka'aba ni dai in naje kuma ko yawaita yin ta tana biya wallahi tana biya saboda tana zaunar da imani a zuci sannan kuma tana kare mutum daga wahalhalu da musibu Allah ka amsa mana wa hiya sababun azimun lin najati yawm al-qiyamah kuma tsoron Allah din nan dalili ne mai girma dake sa bawa ya kubuta ranar al-qiyama kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul zumar aya ta 61 yake cewa wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafazatihim Allah ta'ala zai kukutar da waɗanda suka ji tsoron Allah a gidan duniya bi mafazatihim da rabautansu la yamassuhum su babu wani abu mai muni mara dadi da zai shafe su a ran alkiyama wala hum yahzanun kuma ba za su bakin cikin ƴaƴa da dangi da mata da dukiya da suka rabu da su a duniya ba sun riga sun hauci dun munzira Allah ka sa mu cikin su وقال الله سبحانه وتعالى هكذا الله ني غيرما da daukaka ya kara cewa wa najjayna alladhina amanu kuma kamar haka ne muka kubutar da waɗanda suka yi imani suka kasance sun yi imani wa kanu yattaqun kuma suke jin tsoron Allah a nan gidan duniya suratul fussilat aya ta 18 mala ce wa qala ta'ala hakan Allah subhanahu wataala ya kara fada yake cewa wa anjayna alladhina amanu kuma muka kubutar da waɗanda suka yi imani dalilin da yasa kuma muka kubutar da suran alkiyama shine wa kanu yattaqun sun kasance a gidan duniya suna jin tsoron mu ba sa saba mana suratul namli aya ta 53 ƴan uwa malam yace wa taqwa fil asl Allahu akbar taqwa sun aka ce taqwa asalin abin da ake nufi da taqwa ku san shi ku kiyaye shine kamar haka ma'khudatun min alwiqaya kalma ce da aka cirato ta daga maganan kariya alwiqaya kare kanka kamar a jeho abu ki sa wani abu ki tare kai ya same ki ko a zo duka ka sa wani abu ka tare dukan da shi to shine abin da ake nufi da attaqwa shine ma'khuda kalma ce da aka cirato ta min alwiqaya ce daga kariya a wa man ahsana ma arifta ma urifat ma wa min ahsani ma urifat bihi qawlu talq ibn habib kuma mafi kyawun abinda urifat akai ta'rifi aka fadi definition aka fadi ma'anan taqwa da shi mafi kyawun abinda aka fassara da taqwa da shi qawlu talq ibn habib shine fassaran da talq ibn habib yayi ma kalman taqwa lamma su'ila a lokacin da aka tambaye shi aka ce da shi sif lana taqwa siffanta mana abinda ake nufi da tsoron Allah faqala sai yace attaqwa ai ba bugu da ƙari abinda ake nufi da attaqwa amalin bi ta'ati llahi shine a ga dukkan da za a same ka kana aiki da biyayya ga Allah in Allah ya ce ayi kana yi in yace a bari kana bari kuma kayi din nan ne ko ka bari raja'a rahmatin llahi saboda kana fatan Allah zai maka rahama ba dan ka san fi karfin ka ba cewa in kai da kantin za a kai ka gidan yari ko kuma zaka ci dukan tsiya ko za su kwace shago ko za su kwace kudin su ko za su kore ka ko za a yi ma transfer mai da kai kauye kun fahimci magana a'a ka bar wannan zulubin ne kana fatan saboda barin shi Allah zai maka rahama ala nurin min Allah a bisa haske daga Allah ma'ana ilimi kenan ka san Allah ne ce a bari ka bari domin Allah shikenan kai taqwa ko ka san Allah ne ce ayi kuma kai domin Allah shikenan ka gama wat taqwa dan haka abinda ake nufi da taqwa tarku ma'siyatillah shine a same ki kin bar saban Allah kin nisanta kuma ranki baya so wannan ba zai hana wani lokaci sulbi ko kuskure ko ajizanci ko shedan ko san rai ya jaki zuwa ga fada ma wani abin na tuntube da gangan ko kuskure ba ko zaniya na sabo to amma dai kar ya zanto shine dabi'an ki shine abinda ake nufi tarku ma'siyatillah akwai wanda da an fade shi kawai zaka tunano mummunan halinsa wannan ba mutumin kirki bane makhafata iqabillahi kuma ka bar saban Allah ne dan tsoron kamun Allah da hukuban sa ala nurin min Allah kuma kai shi ne daga wani haske daga Allah wato shine ilimi wala shakka mala yace babu koko kwanto anna man adda fara'id al-islam duk wanda ya aikata farillai na tilas da musulunci ya dora mishi wa wajibatud din ya aikata abubuwa na tilas wanda ya zanto cewa addini ya dora masa واجتنب المحرمات يعني سنجد أبن دم أسلنش يا حرمتا والآثام دزنبي فإنه to lallai irin wannan mutumin zaka tarar da shi huwa naji shine wanda yake kukuta al-muflihu wanda yake cin nasara ya rabauta fi dunya anan dunya wal akhirah da kuma ranar al-qiyama wa qad sahha an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma kuma haqiqa hadisi ya inganta daga jabir dan abdullah Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa yake cewa annan nu'man ibn qawqal lallai an-nu'man dan qawqal radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi ata nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an-nu'man yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana fa qala sai an-nu'man yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ara'aita kabani labari idza sallaitil maktubata idan na sallaci salloli guda biyar dinnan ban jinkirta su ba ban tozarta su ba nayi su kamar yanda ka koyar wa haramtu al-harama duk abinda Allah da manzansa suka ce haram ne na yadda haram ne kuma na nisance shi wa ahlaltu al-halal kuma na yarda halal shine abinda Allah da manzansa suka ce halal ko da al'adan garin ku baya so kuma kika tabbatar da su a matsayin halal a adkhulu al-janna idan al-qiyama ta tashi zan samu kaina cikin wanda za su shiga al-janna ala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ce na'am tabbas zaka shiga tare da Umar Shehu Zariya in sun yi abin da kai da sa Amina Abu Muhammad zan fasa ma kwaifa Allah shirye ka dukkanin mu insha Allah fa kun ai in annabi ya faɗa za a ni'ima an kulta ma ai da mu je ko insha Allah mu roƙa a raba mu ba dan mun zama kaman su ba sai da rahamar Allah fa kullu man jahada nafsahu to ga bala ce sake amsa ba key point kenan ko fa kullu man jahada nafsahu ku sani yan uwa duk wanda ya yaki san ranshi wa sabbaraha ya hukurtar da ransa ala al-fi'l al-wajibat wurin ta tashi ta aikata wajiban da Allah ya dora masa ka kai hakuri kuma ka dage kai abin da Allah yake so wa tarki al-muharramat kuma mutun ya nisanci abin da aka haramta masa fa inna Allah to wannan mutum ko shakka babu Allah subhanahu wa ta'ala sayunjihi zai kubutar da shi wa yahdihi kuma zai shiryar da shi ila sawa'is sirat zuwa ga tafarki wanda take madaidaiciya kama qala ta'ala kama inda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya fada yake cewa walladina jahadu fina wanda suka jajirce akan tafarkinmu wanda suka jajirce suka yi kokari akan addininmu lanahdiyannakum subulana wallahi za mu shiryatar da su za mu shirya musu hanyoyi za mu nuna musu hanyoyin zuwa ga rahamanmu wa inna Allah kuma lallai tabbas Allah madaukakin sarki lama al-muhsinin yana tare da masu kyautata aiki a duk inda suke kuma a kowane zamani wa hadha al-fi'l al-ma'mur wannan aiki da abinda shari'a ce umarni da shi din wa tarku al-mahdhur da barin abinda shari'ar musulunci ta gargadi ta ce kana aikata la budda an yakuna an nurin wa ilmin dole ne zanto a bisa haske da ilimi ma'ana a bisa shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akan sanin shari'ar ya arifa al-abdu ta yanda bawa zai samu iko ya san ma ya taki menene abinda zai ji tsoro din shine Allah in baka san shi ba kuma ba za ka iya jin tsoron sa ba kama qala ta'ala kuma inda Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kuma kamar haka ne muka yi wahayi zuwa ga gare ka wanda yake wahayi ne min amrina daga umurnin mu ma kunta tadri mal kitab ai a baya kafin ka zama annabi baka san me ake ce marubutu ba walal iman kuma baka san menene ma'anan imani ba walakin ja'alnahu nuran sai dai mu ne muka yi amfani da wahayi muka sanya shi haske ne a zuciyanka ka zo ka san rubutu da imani da komai ba tare da an koya maka kamar yadda ake koya ma mutane gajiyayyu ba nahdi bihi wanda kuma haske ne wanda muka sanya shi qur'ani muke shirye taswa da shi man nasha wanda muka ga dama Allah ka sa mu a cikin su min ibadina daga bayinmu malai rufe wannan gaba yake kala bakr bin khunais ko bakr bin khunais rahimahullah Allah ya masa rahama tabi'i ne yake cewa kaifa yakunu muttaqiyan ya za a imamu mutum yakunu ya kasance mai tsoron Allah man la yajri ma yattaqi in bai san me yake jin tsoro ba mata za ku gane wannan lokacin da ake yayin candle a kunna candle fitilla din nan mai zafi da ake kunna a shana a kunna
in yaran da ke rarrafe farkon ganin kendirin aka bashi yana kama ko bai kama yana kama amma ya kama na farko daga ranar aka kara kawo kendir yana kama me ya faru a baya bai san me shi ba shine ba shi ki cewa yaro bai san wuta ba sai ya taka to idan mutum bai san Allah ba ta ina zai ji tsoron Allah to ba zai yiwu ba nikai saura minti biyar in tsaya nan ko shiga mu tsaya dai fiko tun da gaba ne to Allah ya datar da mu ina ina ne na garfe kaifa yakunu a muttaqiyar man la yadri ma yattaqi ya da ya zama mai jin tsoron Allah alhalin bai san abin da yake jin tsoro ba shine Allah da mai mana wanda bai san Allah ba zai yi jin tsoron Allah ba abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya ce mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في حلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم رد الأمن إلى بلادنا وولايتنا يا رب العالمين اللهم رد الأمن إلى ولايتنا ولاية كدونا يا رب العالمين ورد الأمن إلى ولاية كتنا يا رب العالمين وولاية زنفرة يا رب العالمين وولاية برنيا من هو على كل شيء قدير وكل بلادنا ودولتنا يا من هو على كل شيء قدير إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا لا نسأل إلا من هو العزيز وأنت فعال لما تريد أنت الرحمن ونحن عبيدك يا رب العالمين نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.